بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A wannan yammaci na ranar Juma'a nawa ga wata 21 ga watan Dhulqa'da, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam 1428, wanda kuma shi ne daidai da nawa 30 ga watan 11, wato dukkan watan 11 ne kenan, miladiya ta 2007. A wannan majalisi mai tarin albarka na sati-sati a tafsirin suratul Rahman, mun tsaya a kan aya ta 43. Malam Sa'idu, wanda yake jan baki, kamar yadda za ku gani, bai samu halarta ba saboda mura da ta kan masa tun kimanin wata guda kenan yana fama da ita. Satin da ya wuce za ku ji muryar tashi a tattoshi, haka yi ta jan baki din. Haka sai a yi masa addu'a, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya sa ta zama tahurun insha Allah. Muna tare da Malam Abdulrahman, zai karanta mana ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah. Bismillah. Malam,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Idan ba a manta ba, ayoyin da muke ciki suna magana a kan narko da zai riski dukkan wani wanda ya kangarewa kiran Ubangiji, wanda ya fada da addini, wanda ya ƙi sauraron irin saƙo da Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko da annabawa da shi. A wancan satin mun ji faɗar Allah Maɗaukakin Sarki da yake cewa, fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, yace yu'rafu almujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. To shine yake cewa hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, wannan fa ita ce jahannama wadda masu manyan laifi suke ƙaryatawa da ita. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, suna kai kawo tsakaninta da tsakanin wani ruwa zazzafa tafasasshe. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangijin kuke karyatawa. Allah Maɗaukakin Sarki yake gaya musu cewa wannan ita ce jahannama, jahannamar da kuka ce ƙarya ce, ba gaskiya ba ce. To yau gata nan kuna ganinta. Afa sihrun hadha am antum la tubsirun, wannan ma sihirin ne, wannan marufa ida ne, kamar yadda kuke cewa duk lokacin da aka nuna muku wata aya, wata alama, wata mu'jiza da take tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, take tabbatar da kadaitakar Ubangiji a wajen bauta, sai ku ce an muku rufa ido. To yau ga jahannama karara kuna ganinta, ita din marufa idan ce. Hadhihi jahannamu allati yukadhibu bihal mujrimu, wannan ita ce jahannama din wacce masu laifi, manyan laifuka suke ƙaryatawa. Ya tufuna bainaha wa baina hamimin an, suna kai kawo tsakaninta da tsakanin wani tafasasshen ruwa mai tsananin kuna, mai tsananin zafi. Wato Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya wannan shine sakamakonsu, su yi ta kai kawo tsakanin wannan jahannama din da kuma ruwa wanda yake tafasashe tsakanin wuta mai tsananin kuna da kuma ruwa mai tsananin tafasa to kamar yanda suke kai kawo a nan duniya suke kai kawo wajen gaskatawa da abinda ake gaya musu na gaskiya su yadda ko kar su yadda su mika kafa daya su janye su mika su janye sun shigowa a yi tafiyar da su su kuma ba su fito gaba daya sun yaki da abun ba a ransu sun san gaskiya ake fada amma kuma ba za su fito su fada da fatar bakinsu ba ko su goyi bayan abin da ake fada wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum sun yi jayayya sun yi rigima da gaskiya alhalin zukatansu suna da yaqinin cewa wannan gaskiya ce shi yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da fir'auna yake gaya wa annabi Musa alaihi salam wa inni la azunnuka ya Musa mashura ni a tsammanin da nake yi Musa sihiri akai maka wannan irin maganganu da kake fada ba maganganu ne na masu hankali ba mu manyan gari ban faɗi irin wannan magana ba sai kai a gaban mu aka haife ka a gaban mu ka taso kuma ka zo kana irin wannan da awa ka ce da abinda muke fada ba gaskiya muke fada ba akan gaskiya muke ba lalle an yi maka sihiri Fir'auna ya san ƙarya yake magana da yake fada ya san ƙarya yake amma kuma girman kai da nuna isa da nuna kasaita sun hana shi ya fito ya yadda cewa akan ƙarya yake annabi Musa shine akan gaskiya shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya tashi fada masa sai ya ce da shi ya tashi bashi ansa sai ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun masfura kai ma ka sani babu wani wanda ya saukar da waɗannan hujjojin da nake gaya maka face ubangijin sammai da ƙasa hujjoji ne waɗanda suke karara basair wanda kowa zai iya lalubawa ya taba ya gani a tsammanin da nake yi fir'auna dai Allah ya riga ya rubuta maka halaka sai ka halaka ba za ka bi gaskiya ba to yadda suke kai kawo akan abinda aka zo musu da shi na shari'a na gaskiya suka ki karba duk da cewa a zuciyarsu sun san gaskiya ake fada to haka Allah madaukakin sarki zai yi musu sakamako aljaza'u min jinsil amal a ranar gobe kiyama zai sakanka musu da wannan wuta mai tsananin kuna ita ce ta jahannama da kuma wannan tafasashen ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin sa a gurare da dama bayan Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba daya an yi musu daurin kukumi daurin goro an hada digadigansu da makwarkwadar kansu an daure an yi kuli-kuli da su an zuba su cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ya ce idhil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil habimi thumma fin nari yusjarun gaba daya bayan an sa su cikin kukumai ta wuya da kafa gaba daya an daure su an dunkule su an jefa su cikin wuta Allah ya ce a cikin wutan nan za a dinga jan su fil hamimi cikin tafasashen ruwa thumma fin nari yusjarun sannan ai ta kona su da wuta wato dan zafin wuta ya kan musu ya dake su suka sai su hango ruwa sai su yi can a guje kuma daga can kuma in suka je suka ga ruwa ne wanda yake ba ruwa ne da zai shawo ba ruwa ne da Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa na cewa zai kekketa hanjin cikin su zai fitar musu da fuskokin da abin nan fatar fuskokin su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud haka za a dinga zuba musu irin wannan ruwa tafasashe a kansu wanda zai dinga kwaranye ya dinga zubar da abin da yake cikin cikunan su wato hanjin cikin su duk gaba daya zazzage haka nan fatar su ta daye wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa in suka ce a kawo agaji suna son ruwa sai a kawo musu ruwa tafasashe yana rababbaka kai ka ce tafasashen mai ne wanda yake kona fuska kamar yadda Allah yake cewa wasuqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum a shayar da su ruwa mai tsananin zafi wanda zai kekkita ya yayyaga hanjin cikinsu to haka Allah madaukakin sarki zai yi musu wannan sakamako can wuta tana rababbaka tana cin su idan zafin ya dame su suka buƙaci ruwa suka hango ruwa kuma su yi can can kuma sai su samu wani ruwa ne wanda shi ma azaba ce mai zaman kanta shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya tsufuna bainaha wa baina hamimin an suna kai kawo su je nan yadda a duniya suka dinga kai kawo hakanan Allah madaukakin sarki zai musu irin wannan sakamako aljaza'u min jinsil amal Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi muku kuke karyatawa wannan fadakarwar da ake muku wannan gargadin da jan kunnan da ake yi muku na cewa ku fada ku tunda sauran dama da kuke da ita nan duniya ku gyara halayenku ku zama mutanen kirki ku zama akan turba tutar wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya saukar ta fadakarwa da bayani ita ce kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu sannan Allah ya ci gaba da cewa waliman khafa maqama rabbih
waliman khafa maqama rabbih jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو باين الله مدوكاكين سلكي يا جما مغانا العذاب ya gamar maganar narko sai kuma ya gangaro yana maganar ni'ima waɗannan ayoyi kowa ya ji su yanzu nan abin nan yawo zai fara dalala wato sai dai kuma hanyar zuwa inda suke ci take da wuya huffatul jannatu bil shahawat wa huffatul jannatu بالمكاره وحفت النار بالشهوات عن يد ذا أبي أجي الجنة شكتكي دا أبو بوا مرسا دادي عن يد ذا أشيقو تقوى تقاتنا أبو بوا نينا بنش أوا أكن هنير الله مدوك كين سلكي باين ياغم فدر أزابا سيكم يزوينا فدر نئمة yace wali man khafa maqama rabbih jannatan wanda duk yaji tsoran tsayuwa gaba ga ubangijinsa yana da aljannatai guda biyu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ku aljanu da mutane kuke karyatawa zawata afnan aljannatai guda biyu ma'abuta rassa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wadanna ni'imomi ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa. Fihi ma aynani tajriyan, daga cikin su akwai idanuwan marmaro na ruwa wadanda suke gudana. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga ni'imomin ubangijin kuke karyatawa. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan, a cikin su akwai nau'i guda biyu daga kowane itace na marmari. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa. Allah ce wa liman khafa maqama rabbihi jannatani. Wasu malamai suka ce wannan ayar an saukar da ita ne dangane da sayyidina Abubakar, shi ake nufi wa liman khafa maqama rabbihi. Amma magana mafi inganci shine wannan aya ce wacce take amma ta shafi kowa da kowa, illa iyaka tsoron Allah din ne hawa-hawa na wani yafi na wani, na sayyidina Abubakar ya kera na sauran al'umma. Saboda haka shi matsayin da zai samu yana sama da matsayin da kowane irin mai tsoron Allah zai samu, banda annabawa da manzanni. To wannan aya tana nufin cewa dukkan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa, ya ji tsoron gamuwa da Ubangijinsa ranar da mutane gaba daya za a bijiro su gaba ga Allah don hisabi. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, dhalika liman khashiya rabba. Waɗannan aljannatayya ne guda biyu na mutumin da ya ji tsoron ranar da zai tsaya gaba ga Ubangijinsa, kamar yadda Allah ke cewa fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda duk ya ji tsoron tsayawa gaba ga Ubangijinsa sannan kuma ya hana zuciyarsa bin abinda take so, fa innal jannata hiya al-ma'wa, wannan aljanna ita ce makomarsa. To wannan sakamako ne duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Ubangijinsa, wannan tsoron ya hana shi yayi abinda Allah madaukakin sarki baya so, ya sanya shi ya aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi. Allah ya ce jannatani, aljannatayya guda biyu. Qur'ani a cike yake falda bayanai a gurare daban-daban cewa akwai aljannatai, jannatu adnin, Allah yake ta faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aljannatai da yawa, amma anan sai Allah ya ce jannatani. To wasu malamai suka ce jinsi ake nufi, wannan adadin guda biyu da aka faɗa ana nufin jinsul jinani, aljannatayya din ake nufi, amma an yi tasniya, ba wai kuma tasniyar ake nufi ba, adadi ake so. Kamar yadda Allah ya ce sumarji il basara karratain yanqalib ilayka al basara basaru khasi'an wa huwa hasir, ka sake maimaita kai daga idan ka zuwa sama sau biyu, ba wai sau biyun kawai ake nufi ba, ana nufin kai ta daga kai, kai ta duban sararin samaniya za ka ganta da wata zobawa, za ka ga wani aibi a tattare da ita ba za ka gani ba, ba wai kawai sau biyu ba, yi ba iya ba adadi. To amma an faɗi sau biyu ɗin domin haka Larabawa sukan yi amfani da wato siga ta tasniya, suna nufin alta'addudi, suna nufin adadi ba iyaka. Wasu malamai suka ce jannatani inda aka faɗa anan ba ana nufin aljanna guda biyu rak ba, ana nufin adadin aljannatai, wanda duk ya ji tsoron Ubangijinsa zai samu wannan aljannatai. Wasu kuma suka ce ana nufin jannatani ɗin wato gidajen gona ne da Allah maɗaukakin sarki zai bashi a cikin gidan aljanna, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin mutanen saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal, ɗaya a hagu ɗaya a dama, aljanna ɗaya a gaban gidanka ɗaya a bayan gidanka, lambu ne na shakatawa na shan iska. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi jannatani ɗaya iyalinka da masu maka hidima anan za su zauna, ɗaya kuma taka ce tirakarka ce da kuma inda za ka tari bakinka in sun kawo maka ziyara. To ko ma wacce din ake nufi kai dai ka samu in bi ne in da yawan ne kai dai ka samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yanda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abi bakr ibn abdullah ibn qais an abihi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bayna alqawmi wa bayna an yanzuru rabbahum azza wa jalla illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati 'ad. Kaga wannan hadisin yana nuna aljannatayya guda biyu din ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannatai guda biyu min fiddatin na azurfa, aljannatayya guda biyu na azurfa, aniyatuhuma wa ma fihima, kwanukan da ake cin abinci ko a sha ruwa da ke cikinsu da duk abin da yake cikin wannan aljannatayya guda biyu na azurfa ne. Sannan wa jannatani min zahabin, kuma wasu aljannatayya din guda biyu aniyatuhuma wa ma fihima, kwanukan da ke ciki, kofunan da ke ciki da duk abin da suka kunsa na zinariya ne. Allah ce wa ma bayna alqawmi, annabi ce wa ma bayna alqawmi wa bayna an yanzuru rabbahum azza wa jalla illa rida'ul kibriya, babu abinda zai hana waɗannan ƴan aljannatayya din guda biyu na zinari ko guda biyu na azurfa su ga ubangijinsu face gwada na kasaita da yake tattare da shi a duk sanda ya so su ganshi sai ya yaye wannan gado na kasaita din ya nuna musu fuskarsa. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin jannatu adn akwai jannatani min fidda akwai jannatani min dhahab, gaba ɗayan su a cikin me jannatu adn, don a ƙarshen hadisin yana cewa fi jannati adn. Kaga kenan akwai aljanna wanda shine ismul jinsi din wanda duk bayin Allah za su shiga, to in suka shiga akwai waɗanda kuma a ciki za a ba su aljanna guda biyu ta zinariya, akwai wanda za a ba su aljanna guda biyu ta azurfa, akwai aljannatayya na almuqarrabina da kuma na ashabul yamin. Saboda haka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada yake nunawa aljannar ba ɗaya bace, aljannar suna da yawa, to amma kuma akwai wannan rabo da za a yi, akwai wannan kaso da za a yi. Akwai hadisi a cikin sahihul bukhari hadisin Anas ibn Malik yace ummu rabi bintul bara wata mata ce ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama, ita ce mahaifiyar Haritha ibn Suraka, shi kuma Haritha ibn Suraka ɗanta ne wanda aka kashe shi a Badar, a yakin Badar, yana cikin runduna kafin ma a fara yaƙi, kawai wani wata kibiya kawai aka ga ta ballo ta harbe shi, ba a san daga ma ina take ba. To shine sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama, sai take ce masa an kashe mata ɗanta a Badar, ta ce in kana fil jannati sabartu, in har yanzu maganar nan da ake yana can aljanna shikenan sai in yi hakuri, wa in kana ghaira dhalika ijtahadtu alaihi fil buka, in kuma ba aljanna yake ba an yi wani guri da shi to sai in yi ta yin kuka. Sai manzo Allah ya ce ya umma Haritha innaha jinanun fil janna wa inna ibnaki asaba al firdaus al a'la, ce ya umma Haritha ai aljannatan da yawa ba ɗaya bace suna da yawa, kuma ɗanki ya samu aljannar da take ta koli ita ce al firdaus. Sauraka jannatan da Allah ya faɗa anan, ana nufin bayan an baka gidan aljanna kuma a baka waɗannan lambuna waɗanda za ka shakata a ciki ka more a ciki da ƴaƴan itatuwa da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki zai wasanta mana su a waɗannan ayoyi. Allah maɗaukakin sarki ya sa muna da rabo a ciki. Hadisi ya tabbata a cikin Sunanun Nasa'i al-Kubra da hadisin da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da Nabagawi da sauransu daga Abu Darda yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayar, wali man khafa maqama rabbihi jannatan sai Abu Darda ya ce wa in zana wa in saraka, ko yayi zina yayi sata zai samu wadannan aljannatai guda biyu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta wa liman khafa maqama rabbih jannatan, sai ya sake yin wannan tambaya wa in zana wa in saraka, ya sake cewa wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Abu Darda bai hakura ba, ce wa in zana wa in saraka, ko yayi zina yayi sata ya rasulullahi. Annabi ya ce wa in ragima anfu abi darda, ko Abu Darda baya so ko yaki ko hancinsa ya turmushi da ƙasa. A wani gurin Abu Darda yake cewa inna man khafa maqama rabbih lam yazni wa lam yasriq, wanda zai ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ba zai yi zina ba, ai ba zai yi sata ba. In har ya fada cikin wannan laifuffuka, to baya jin tsoron ranar da za a tsitsiye shi gaba ga ubangiji a masa hisabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna Abu Darda al-ibratu bil ma'al, wato dan yayi laifi yayi zina ko yayi sata, an yi masa haddi ko ba a yi masa ba, wannan ba shi ne yake nuna ya kafirta ba. Matukar yana nan tattare da kalmar la ilaha illallah, bai yi abin da ya warware ta ba, to ko da ya jera da gobe kiyama Allah ya dulmiya shi cikin wuta, an wanke wannan laifuffukan ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki zai jefa shi cikin wannan sakamako. Shi ne wa in ragima anfu abi darda, ƙarshe dai zai zo ya shiga, ko da zai shiga wuta ba zai dawoma a cikinta ba, tunda ba kafirta yi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo a cikin sunan Tirmidhi yana cewa man khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzil ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna, wanda duk yaji tsoron ubangi, wanda duk yaji tsoro yake fargaba, to zai fara tafiyarsa tun farkon dare, ba zai bari sai dare ya tsala ba, domin bai san yadda hanya take ba, zai yi kokari tun dare bai yi duhu ba ya kama hanya. Hakanan wanda ya fara tafiyarsa tun farkon dare, to zai kai gida kafin dare ya tsala masa. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna silatallahi ghaliya, saurara, hajar ubangiji kadararsa mai tsada ce, ba kowa zai iya sayinta ba. Kadarar ubangiji tana da tsada, ba kowa zai iya sayinta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna silatallahi aljanna, kadarar ubangiji ita ce aljanna, ba kowa ne zai iya samunta ba, sai wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya hana zuciyarsa abinda take so, ya tirsasa ta yi abinda ba ta so. A cikin wannan ayar akwai gudan dalili da yake nuna aljanu su ma za su shiga aljanna, kamar yadda mutane za su shiga aljanna matukar sun kyautata ayyukansu, sun kyautata tauhidinsu a nan, mutanen kwarai ɗinsu su shiga aljanna, mutanen banza daga cikinsu su shiga wuta. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس من الانس والجن في النار. kaga Allah madaukakin sarki yace ku shiga aljanunku da mutananku fi nar, ashe aljanu za su shiga wuta, to tunda akwai masu shiga wuta to akwai masu shiga aljanna. A wannan ayar magana ake yi da aljanna mutun gaba daya, ba wai da mutun kawai ake magana a cikin wannan sura ba. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani, ba mutun da aljanna ba, to kuma Allah yake cikinta yake cewa wa liman khafa maqama rabbih jannatani, wanda duk yaji tsoron tsayuwa gaba ubangijinsa mutun ne ko aljan zai shiga aljanna. Wannan ayar da wasu ayoyi da za su zo a cikin wannan aya a wannan sura suna nuna cewa shi ma dan shi ma aljan idan yayi abin kirki Allah madaukakin sarki zai sakanka masa da aljanna. Wasu malamai kamar yadda Qurtubi ya kawo a tafsirinsa cewa sun yi hujja da wannan ayar akan idan mutum ya ce wa matarsa illam akun min ahli aljanna fa anti taliq, indai ni ba dan aljanna bane to kin sa ku, in shi ba dan aljanna bane to kana tambaye ka wannan ai to kai akai kasar da aljanna ne ai kawai ta san to kai wa ya ga maka shi ba da aljanna bane da zaka ce ta san to kaga akwai mutun tambaya irin wannan sai rikici gaskiya raha tayi raha ga abinda na gaya matata malai me yake hukunci nace in dai ni ba da aljanna bane ta san to yanzu ya za a yi ka ce da ita da shi ta saku in ka ce ta saku ka masa hukunci da wuta ko ka ce dan wuta ne ba haka ba dan me za ta saku in kuma ka ce ba ta saku ba ka ce dan aljanna ne din ka yadda kuma gashi aqida ahlus sunna la nahkumu li mu'ayyanin bil jannati wala bin nar in ba nassi ne yazo cewa na dan aljanna ko wani dan wuta ne ba mu nuna wani mu ce wani yana aljanna ko wani yana wuta sai dai nassi shi zai ce wani yana wuta tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran la salaha kai tsaye hankalin ka kwance ka ce abu lahab yana wuta nassi ne zo karara in ba nassi yazo ba za ka iya ware wani mutum baka nuna shi ka ce wannan wuta zai je ko da ya mutu baka san akan me ya cika ba musamman ma idan an san shi musulmi ne illa iyaka yana yin wasu ayyuka da bai kamata ba za ka iya sani akan me ya cika ba ta yi a yan kwanakin da baka ganin sa din nan ya yi taubatan nasuha don haka baka yanke masa hukunci ba to shi ne wasu malamai suka ce in ya faɗa haka babu kafara a kansa kuma matarsa tana nan amma in kana hamma bi ma'siyatin wa tarakaha khawfan min Allah wa haya'an minhu ya so yayi laifi sai shi tsoron Allah sai ya tuna Allah sai ya bari to Allah ya ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan a wannan yanayin ya cancanci wannan sakamakon da ya ga yayi wannan ya bari khawfan lillahi wa haya'an minhu shi yasa sai ya bigi yake ga yawa matarsa wannan magana Sufyan ath-Thawri da wasu daga cikin malamai suka ce in dai haka ta faru to ba za a ce matarsa ta saku ba to abinda ba su faɗa ba idan bai faɗa haka ba to wasu suna cewa yahnath wala tuqallaq sai ya kafara kamar wanda ya rantsuwa sai ya kafara amma ba za a saki matar ba domin sakin matar hukunta masa ne da bi annahu min ahli an-nar laysa min ahli al-janna ala ayi hal wani lokaci malamai sukan farlanta wasu masaloli don sukan iya sa'auku a nemi mafita a rasa to idan aka san akwai irin waɗannan abubuwa da suka farlanta sai su zama mafita annabi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa zawata afnan to waɗannan aljannatayya ɗin ma'abota rasa na bishiyoyi Allah yana ba mu labarin cewa bishiyoyin ciki suna da reshe wannan shine abinda Allah yake nufi da ayar ayi duk bishiya tana da reshe kowace ma bishiya tana da reshe saboda haka idan an ce bishiyoyin ciki masu abinda masu rassa ne ba a baka wani labari ƙari akan abinda ka sani ba kuma wannan ba zai kwadaitar da kai komai ba sai idan ka fahimci cewa rassa din da ake nufi rassa ne da suke ɗauke da 'ya'yan itatuwa rassa ne koraye shar rassa ne masu ba da inuwa to sai kasancewa ashe rassan da ta yi alama ce ta cewa tana da 'ya'ya masu yawa alama ce cewa tana da shimfiɗaɗɗiyar inuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har yake ba da labari cewa ɗan aljanna a inuwar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin aljanna ta bishiya ɗaya yasirun rakibu fiha 500 a'am mahayin doki in garman doki zai yi tafiya shekara 500 bai gama keta inuwar ba to kaga wannan alama ce ta ni'ima to sannan kuma itatuwan ba haka kawai suke ba rassa din ba haka kawai suke ba dauke suke da kayan marmari iri-iri to wannan shine amfanin sifanta wannan bishiyoyi da cewa suna da rassa ba wai kawai labarin reshe din kawai ake so a gaya maka ba dan wannan ba zai kare ka da komai ba saboda ka san ai kowace bishiya tana da rassa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah ya ce da wace ni'ima daga ni'imomin ubangijin kuke karyatawa fihima aynani tajriyan a cikin su akwai wasu idanuwan marmaro na ruwa guda biyu waɗanda suke gudana waɗanda suke gudu wasu malamai suka ce su ne as-salsabil da at-tasnim da Allah ya faɗa a wasu gurare cikin alkur'ani daya salsabil daya at-tasnim to ala ayi halin su ne ba su bane Allah madaukakin sarki ya labarta mana cewa a wannan aljannatayya guda biyu ana samun wannan idanu na ruwa wanda kuma gudu yake Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa sannan Allah madaukakin sarki ya ce fihima a cikin su su waɗannan aljannatayya guda biyu din min kulli fakihatin zawjani akwai nau'i guda biyu daga kowane ƴaƴan marmari ana nufin zawjani kala biyu malamai suka ce ko dai ana nufin kowane nau'i Allah madaukakin sarki zai halicci kala biyu in ka ce lemun zaki ko ka ce tuffah ko rumman ko ayaba kowanne nau'i daga cikin waɗannan kayan marmari Allah zai yi kala biyu a jikin bishiya ɗaya ka daga ka ciro wacce take mai zaki ka ciro wacce take da mai tsami-tsami ko kuma hatta kalarta a launi ko kalarta a rihi wato a ƙanshinta da zaka ji don Allah madaukakin sarki ya bambanta kalolin ko kuma ya zama na akwai ƴaƴan itatuwan da za a ci su ɗanyun su akwai waɗanda za a ci su a bushe kowane irin kayan marmari Allah ya sanya maka shi daban-daban wannan za ta sa ranka tafi kwaɗayin abin ka fi sha'awar abin mutumin da za a kawo masa abinci kala ɗaya a gabansa komai kyansa komai daɗinsa ba daidai yake da mutumin da za a kawo abinci kala-kala-kala-kala ya miƙa hannunsa ya yawo da hannunsa cikin kabaki ya jawo kowane irin launi yake so ya taba wannan ya ji ya taba wancan ya ji ya taba wancan ya ji wannan zai sa masa nishadi wajen cin abinci din kuma ya sa masa wani farin ciki na musamman sabanin wanda za a jirge masa abinci iri daya irin yadda matan Bahaushe suke to mu abincin mu kala daya in dare yayi ai tuwo a gefen tuwon nan ba za ka ga wani abinci ba wannan shi zaka ci miyar kuka miyar taushe amma dai ba za ka wani abu tare da shi ba inda rana ne ai shinkafa ko dan wake ko tubani shi wannan da za a yi shi kadai za ka gani a turo maka kwano kwa daya in ba ma kwanon miya in ba wanda za a dafa duka ci kwano daya za ka gani to kaga wanda ya saba abinda dabi'a take bukata kai kanka inda za ka je a kawo maka kala-kala ai ka fi jin daɗi kafi jin daɗi kai kanka a ranar da za ka koma gida ka samu bayan abincin da aka yi maka kuma matarka ta yi wasu 'yan dabaru ta kukkulle wasu abubuwa kuma aka kawo gefen abincin naka aka zagaye da su to sai ka ji kuma wani farin ciki na musamman a ranar kwana za ka yi kana mata addu'a to ina jin in ba Bahaushe ba Hausa Fulani ina jin duk kabilu ba sa ci abinci kala ɗaya ba san sauran kan ba dai haka nake zato za ka je wasu ƙasashe duk talaucinsu in aka tashi kaɓaki da rana sai kaga abubuwa iri-iri tsilli-tsilli to ba mu sani ba saboda shi Bahaushe ya fi so ya ci da nauyi don haka abincin nasa sai ya kwaya ɗaya ƙanƙarfa mai nauyi to Allah madaukakin sarki yana gaya mana a aljanna ba irin abincin Bahaushe ba ne in kulli fakihatin zawjani za a kawo maka kala daban-daban to Allah madaukakin sarki ya gaya mana a aljanna akwai abin da wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun wato babu wata zuciya babu wata rai babu wani mutum da ya san abin da Allah ya ɓoye wa ɗan adam a ranar gobe kiyama na kayan jin daɗi da sakamakon abin da ya kasance yana yi a nan na kyawawan ayyuka to haka Allah maɗaukakin sarki zai azurta ɗan adam da duk abin da yake buƙata na kayan marmari a ranar gobe kiyama duk abin da ka sani akwai shi a nan wanda ake ci a ji daɗi a yi marmarinsa to akwai shi a aljanna illa iyaka suna ne kawai ya haɗa su kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce duk wani abu da ka sani na kayan marmari na nan duniya akwai shi a aljanna amma abin da ya hada su suna ne kawai gashi kamannin su daya da an kawo maka shi sai ka zata wanda kake sha ne a nan duniya kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl da an kawo sun ga dauko ka baki na lemun zaki ko ayaba ai irin wannan a duniya ba muna cin irin wannan Allah ce wa utu bihi mutashabiha an kawo musu shi da yayi kama da na can amma ba daya suke ba Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa ka karanta ko Allah ya ce muttaqiina an gama gaya maka ita aljanna da abin da yake ciki to waɗanda suke yan aljanna din suna kishingide suna masu shan ni'ima ala furushin akan wasu shimfudu bata'inuha min istabrak ado ko kwalliya ta cikin shimfudu din daga alhariri ne wanda yake mai kalkali ko mai kauri min istabrak alhariri wanda yake ghalid min alhariri ka kauran alhariri daga can kasan shimfudar shi aka sanya ko kuma alhariri ne wanda yake mai kalli lahu zina lahu hulla lahu bariq yana da ado yana kalkali malamai suka ce ku duba Allah madaukakin sarki sai ya faɗi adan ciki din bai faɗi na wajen ba to idan na ciki din ga irin yadda yake ina kuma adan zahiri din ya kake tsammani shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace hazihi al-bata'in fa kayfa law ra'aytum adh-dhawahir shi wannan ciki din to ina kuma da an nuna muku bayan an nuna muku sarari din Allah madaukakin sarki yace wajanal jannataini da ninannin ƴaƴan itatuwan waɗannan gonakin guda biyu a kusa suke dab ƙasa-ƙasa suke wasu malamai suka ce danin anan ana nufin a kusa suke ma'ana a duk yanayin da kake zaka mika hannu ka ebe su in kana tsaye ba buƙatar ka sa tsani ko ka dau dutse ko ka dau kara ko ka dora wani yaro ka ce ya kakkabo maka a mika hannunka zaka yi kawai ka curo wanda kake so in a zaune kake kamar zaman nan namu kawai kai sha'awa miƙa hannu za ka yi shi da ya yi tattuwa zai yiwu ƙasa danin zai yiwu kusa da kai kawai ka miƙa ka ciro in a kwance kake miƙa hannu za ka yi sai yiwu ƙasa da kai sai ka cira babu wahala a aljanna kana kwance kana buƙatar ya itatuwa tashi din ka yunkura ka ce sai ka tashi akwai dan wahalarwa kawai miƙa hannunka ka jawo to wannan irin bayani da ake ji iyayenmu wani lokaci sai a dinga ba mu wani labari haka wanda ba wani nasi sai a ce maka ai a aljanna da ka yi sha'awar abu sai ka ji ka koshi to muna yara sai mu ji ai ba haka muke so ba ai za ku kara so ka ga abincin kana sha'awarsa yawunka na da lala kana taunawa kana haɗewa kana taunawa kana haɗewa ai yafi daɗi kawai ka ji cikin ka yayi ɗum za su su nuna mana girman aljanna kuma sai muka ji ai ba abin to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila to an kusanto musu da inuwoyin cikinta haka nan an hore musu ƴaƴan itatuwan ciki horewa ma'ana ƴaƴan itatuwan nan sun zama masu biyayya gare su kamar yanda zaka hau dokinka bayan ka horar da shi ya zama yana biyayya da kai alfarasu zalul laraba suna sifanta dokin da yake mai biyayya da ba zai tutsu da wanda ya hau kansa ba kuma an koya masa training iri-iri suna kiransa alfarasu zalul to haka Allah zai mayar da ƴaƴan itatuwa din su zama masu biyayya gare ka in kana kwance in kana tsaye in kana rikishin gide a duk halin da kake so zaka iya miƙawa zaka iya miƙa hannunka ka ciro shine Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin nan na ubangiji kuke karyatawa fihinna qasiratu tarfi a ciki akwai mata masu takaita ganin su lam yatmithunna insun qablahum wala jan babu wani mutum ko aljanna ya taba kusantar su gabanin mazajen su na aljanna wannan ma ayar kaga karara ta nuna aljani shi ma yana zai shiga aljanna in har ya kyautata ya bi Allah kamar yanda aka tambaye Zamrat ibn Habib kace hal yadkhulu al-jinn al-janna aljanu za su shiga aljanna yace na'am wa yunkahun lil-jinn jinniyat wa lil-insi insiyat za su shiga wa ba su aure mutane a ba su mata mutane aljanu a ba su mata aljanu Allah yace lam yadmithunna fihinna qasiratut tarfi fihinna kunga anan da Allah madaukakin sarki sai yace fihinna aka kawo da sigar jami'i ba ana magana da can aljannatai guda biyu wannan shi yake nuna maka aljannatai din a cikin aljannatu adin suke don haka yanzu an da ana magana aljanna adin da za a shiga a cikin su akwai qasiratut tarfi masu takaita ganinsu wanda ba sa kallon kowa sai mijinsu babu mai birge su sai mazajensu ba sa ganin kyan kowane irin abu na aljanna in ba kyan mazajensu ba shine abinda malamai suke cewa la yaraina shay'an fil jannati ahsana min azwajihinna ba abinda suke gani mai kyau ko mafi kyau a aljanna kamar mazajensu don haka har ma yazo wasu suke cewa yar aljanna za ta ce wa mijinta wallahi ma ara fil jannati shay'an ahsana minka wala fil jannati shay'an ahabba ilayya minka falhamdulillahi alladhi ja'alaka li wa ja'alani laka yar aljanna ta ce wa mijinta wallahi a aljanna dinnan babu wani abin da ya kai ka kyau duk waɗannan abubuwan da aka fara aljanna kafi su kyau haka nan a aljanna din nan ba abinda nake sha'awa nake so kamar ka na gode wa Allah wanda ya kebe kai ya kebe ni ya bani kai haka nan ya kebe kai bani ya baka ni to wannan sifa ce ta yabo a ce mata ba ta ganin wani sama da mijinta duk matar da aka ce haka sifar ta take to babu shakka an ba ta yabo na kwarzantawa ce ita ba ta ganin wani namiji wanda zai birge ta ya ba ta sha'awa in ba mijinta ba kuma kowane namiji zai so a ce haka suke da matarsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce to matan aljanna haka suke kamar yadda kuke so a nan duniya su a can haka suke qasiratut tarfi ne masu takaita ganin su ne akan mazajensu lam yamithunna insun qablahum wala jan mutun ko aljan bai shafe su ba gabanin mazajensu sawa'un mazajen da suke cikin mutane ko mazajen da suke cikin aljan Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya shiga maka bayanin yadda suke dan ka daura aniya ka shiga cikin manema ga sifofin su idan ya sifanta su da lu'lu'u ka annahunna lu'lu'u maknun kai ka ce su lu'lu'u ne wanda yake kuma tsarerre an tsare shi an killace shi haka waɗannan matan suke annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta mana su a cikin hadisansa daban-daban kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito shi daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce dir rajuli min ahli aljannati zawjatani min alhur al'in ala kulli wahidatin 70 hullatan yura mukhu saqiha min wara'i thiyab kowane dan aljanna Allah zai aurata masa matan hurul aini guda biyu kowace guda daya tana tattare da kayan ado 70 ana ganin bargon kaukaurinta daga bayan tufafinta saboda haske za a iya ganin yawon bargonta daga na kafafuwanta Imam Muslim ya ruwaito hadisi tabi'ai wata rana sun zauna sai suke ta muzakara ko kuma matansu da mazansu kowa yana fadar waye fi yawa a aljanna mata ne ko maza tafakharu aw tazakaru ayyuhuma aktharu fil janna ar-rijalu am an-nisa to shine sai Abu Huraira yace awalam yaqul Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam inna awwala zumratin tadkhulu al-janna على سورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة عزم مثلا أبو هريرة ليجسنا تونا مسايم مغنغنو وانا يجي ما تاسم فيها وانا يجي ما تاسم فيها الجنة sai ya ce ashe ba Abul Qasimi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba ya ce farkon tawagar da za ta shiga aljanna za a shigar da ita a bisa sura kamanni kai ka ce wata ne daren 14 dan haske waɗanda za su biyo bayansu a bisa hasken tauraro mai tsananin haske da yake haskaka sasannin sama haka a bisa wannan kamanni za a shigar da tawaga ta biyu Allah annabi ya ce li kulli mri'in min kowane mutum ɗaya daga cikinsu namiji daga cikinsu yana da mata guda biyu na hurul aini waɗanda ake ganin ɓargonsu daga ƙaurinsu daga tsokan namansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa ma fil jannati aza babu gauro babu tuzuru a aljanna Abu Huraira ya raba gaddamar ku bai raba ba waye fi yawa mata to haka aljanna take annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin musnad da imamu ahmad da sahih al-bukhari yana cewa la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wa la qaba qawsi ahadikum أو موضع قده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتشي كيسمكو دن أوكك كلمر الله ko ka fita da yamma dan ɗaukaka kalmar Allah wannan ya fi duniya da abin da yake cikinta alkhairi inda ɗayanku zai aje bulalarsa ko inda zai ajiye abin nan bakansa a cikin aljanna inda zai ajiye makaminsa bulalarsa ko bakarsa a cikin aljanna ya fi abin da yake cikin duniya fi duniya da abin da yake cikinta alkhairi النبي يجي ولو طلعت امرأة ولو طلعت امرأة داوتا ما تشتايا داكا تشكين ما تن الجنة ذات ليقو دونيا دا تاتشك ابندك سرن سكان دونيا دا سرن سمانيا دا داكانشي انت ياتشك والنغولي ولا طاب ما بينهما دا ابندك سكان سكما دي اي كانشي دا ذات ليقو دزام كوما كدا منا كانشي شمام اسكي سوف suna kanshi wala nasifuha ala ra'siha Allah ya ce lullubin da ta dan kwalin da ta dora akanta khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya yafi abin da yake cikin duniya Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ashe yanzu kyautai yana da wani sakamako in ba kyautai kyautatawa tana da wani sakamako in ba kyautatawa ba ka duba falala ta ubangiji wato duk wannan abin da ya bamu na ni'ima a gidan aljanna sai ya nuna ihsani muka yi mana ihsani ashe bai yi mana ihsani ba tun farko tun farko ni'imar ni'imomin da ya gwaggwaba maka a nan duniya ba ihsani ya yi maka ba ahsana ilaina awwalan wa ahsana ilaina akhira. Ya mana ihsani da farko duk abin da za mu yi wa Ubangiji na bauta ba za mu biya ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da ya mana ba. Ashe kaga ya riga ya mana ihsani din, to amma duk da haka sai yake cewa hal jazaul ihsani illa al ihsani. Ihsani din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a hadithin jibril hadisi da Muslim ya ruwaito, hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yana nan cikin arba'un an-nawawiyya ana karanta shi ne hadisi na biyu, lokacin da Jibril yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-ihsan qala an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam tarahu fa innahu yara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ihsani shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi, idan har kai baka ganin shi to fa shi yana ganin ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ihsani mataki guda biyu ne, ihsani mataki biyu ne, akwai manzilatul mushahada akwai manzilatul muraqaba. Akwai mataki na mushahada, ka bautawa Allah kamar gashi a gabanka kana ganin sa, kamar kana ganin sa a yayin da kake bauta din, baka waiwaye dama ko hagu, baka ganin wani makhluki yana da hadi cikin wannan bautar da kake wa Allah. Wannan shine maqam na mushahada. Babu shakka ko mutum ne dan uwanka da zai baka aiki ya zama na kana yi a gabansa yafi kafi tsayawa kai aikin da kyau sama da idan bayan gidan sa ne, ka bauta wa Allah kamar gashi nan kana ganin shi. Tatakhayaluhu bi'ainaika, haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke. Wannan shine mahallul mushahada, maqamul mushahada. Urwatu ibn Zubair ya taba ganin Abdullahi dan Umar yana dawafi a Ka'aba, sai yazo ya tare shi yana masa maganar yana neman yarsa da aure. Ka san su can sa wato manyan mutanen nan ba ruwan su, yana dawafi yaje ya tare shi wai yana masa maganar neman yarsa da aure. Ina Ibn Umar bai ma san ya ci gaba da dawafin sa, sai bayan an gama wani lokaci suka haɗu, yace to kakka ga kayi mun magana kamar na wulakanta ka. Yace domin a wannan lokaci inna natakhayalu rabbana fi at-tawaf bi a'yunina fi at-tawaf, muna halarto da ubangijinmu da idan basira da kwakwalanmu a lokacin da muke dawafi. Don haka ba za mu waiwaya mu sauraro wani ba, ba za mu ji me kake faɗa ba, ba za mu kula ka ba, muna yi ne kamar ubangiji ya zura mana ido gashi nan mu ma muna ganin sa. Shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah da kake faɗa. Ashhadu bi ma'ana shahada bi ma'ana mushahada, ana kana halartowa kana gano ubangiji kamar gashi nan yana ganin ka lokacin da kake abu, babu shakka zaka tsaya kai abu mai kyau, kuma babu wanda zai kai ka kiyaye dokokin sa. Mataki na biyu maqamul muraqaba, manzilatul muraqaba, lokacin da baka halarto ganin sa din amma kana halarto yana ganin ka, kana halarto cewa yana ganin ka yana jin ka duk abin da kake a lissafe ki, anta muraqab. To wannan mataki ne na biyu, dukkanin su mataki ne na ihsan, dukkanin su mataki ne na kyautai. Daga baya aka samu gurɓatacciyar aƙida ta sufanci da ta ƙoƙarin ta tankwara abin a lalata shi a mai da shi wata aƙida ta manzanci, sai aka ce ihsani din nan shi ne sufanci, shi ne ka zama sufi. Kaga sahabbai duk ba muhsinu da bane, ba wani sahabi da ya karɓi wata ɗariƙa. Sai aka ce wannan ihsani shi ne ɗariƙa, ka karɓi ɗariƙa ka zama sufi. Dariƙan nan ita ce idan ka nutsu a cikinta ka dulmiya ka tsunduma kai nisa, to za ka kai matakin da za ka ga Allah, ka ga komai Allah ne, ka kore asiwa, ka kore asiwa, bai zama ba ka gani komai, ka gani kawai ka taɓa ka ji ya mangaje ka, ka mangaje shi kawai Allah ne. Sai suka ce wancan hadisin ma haka yake nunawa, ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu, sai aka ce fa in lam takun ai fa in lam tujad fa in afnaita nafsak ko fanaita ko wasalta, in ka gama zama babu kai, ka zagonye, ka zama baka jin akwai ka kawai Allah kake ji, to tarahu za ka ganshi kawai. Fa in lam takun tarahu, to kaga wanda zai wannan fassarar, inda ya kai ga lalacewa ko larabci ba ya ji, domin in tarahu din nan shara jawabu shartin ne, ya kamata ya zama mai, ya zama majzum, ya kamata fa in lam takun tarahu in jawabu shartin ne, saboda haka shi sai ya dauke shi a matsayin jawabu shartin, saboda haka sai ya ce fa in lam takun, in babu kai kayi fana'i kayi usuli tarahu kawai zaka ganshi, saboda haka a gurin su zaka ga Allah karara, kuma komai ka gani Allah ne, kai ma Allah ne. Ra'aitu rabbi bi aini qalbi fa qala man anta qultu anta, wannan Hallaju ke ce ya ga Allah da idan zuciyar shi, Allah ce waye kai, sai ya ce wa Allah kai, Allah ya ce masa kai waye, sai ya ce kai, wato da shi daddai ne, ce baini wa bainaka inniyun tuzahimuni farfa bi haqqi inni min albayn, yace ya Allah akani na da kai akwai wata inni da take ja da ni, wato ina jin kamar akwai ni, har ina cewa ni ka dauke ni din kawai, ni kai da kai din mu zama daya, kai ni kai shine farfa bi haqqika inni min albayn, haka yaji cewa babu inni, suka ce tunda ma bishiya ta ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni, haka suka yi irin wannan ƙaryar. Waye a lokacin da Allah ya magana da annabi Musa, ba shi ya yi magana da shi ba, bishiya ce ya halicci maganar a jikinta, ita ce ta yi magana, sai suka ce to idan ma bishiya wannan itaciya har za ta iya cewa innani ana Allahu, yaya ɗan adam da Allah yake cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, yaya za a yi dan adam da Allah ya karrama shi ba zai iya cewa ana Allahu ba. To kaga na farko dai waye ya gaya musu cewa bishiya ce ta yi magana, aya ce ta alqur'ani da cewa Allah ya ce wa kallama Allahu Musa ta wa kallamahu rabbuhu, Allah ya nuna shi ne ya yi maganar, bai ce bishiya ba, bishiya ce Allahu, wa kallama Allahu, sai kuma ka ce wa kallama shajara, kaga Allah ya jingina maganar zuwa gare shi, in ka ce ai ya jingina ta ne zuwa gare shi saboda shi ya halicci ta, dan haka ya jingina maganar zuwa gare shi, mu maganganun da muke yi ba Allah ne ya halicci maganar tamu ba. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay, ai duk wani wanda yake maganar da yake Allah ne ya halicce ta, ashe yanzu kuma maganganun da muke yi da wanda John yake yi da wanda Michael yake yi duk sai su ce Allah ne yake magana, dan Allah ya halicci maganganunsu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ashe kenan halittar Ubangiji dan yayi tattare da mu ta magana, ba shi yake nuna kuma maganar da zamu yi tashi bace. Ibn Arabi yace duk ma maganar da kaji ta Allah ce kawai, kun saka suke da irin wannan tabargazar, da an kai su bango sai su ce to su sun maganar kowa ma tashi dan Allah ce, ba wai bishiyar ba ma ta kowa ma, yake cewa wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nazmuhu nathruhu wa nizamuhu, ce duk wata magana da kaji a duniya maganar sa ce, maganar Allah ce, sawa'un mu muka yi ta azube ko muka yi ta awaki, kawai Allah ne yake yi. An yi irin wannan tantirin sufi wani aji lokacin muna karatu, sai ya tashi tsaye ya ce ɗan aji duk abin da kuje ina furtawa kawai Allah ne yake furtawa, ku nutsu. Sufayen waɗanda ake kiransu mahajubai, waɗanda ba a bayyana musu waɗannan asraru, duk kun san waɗannan asraru ne nake faɗa, ba a san faɗarsu, to ƴan ƙasa-ƙasan wanda ba a fito musu da asraru ɗin sai su ma kansu ya kulle, kuma shi da gaske abin da yake faɗa haka yake a sufancin, haka yake, kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nathruhu wa nizamuhu, to amma sai kansu ya daure da idan mun ce kaza 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 sufanci yana fadar kaza kaza sai su ce ƙarya sharri kuke musu sharri ne wahabiyanci wahabiyawa ne to sai gashi yana fada kuma dan babban shehi kuma bai sace bai san sufancin ba to sai naji dadin samun sa a aji dan ya taimaka ya taimaka wasu abubuwan da zan fada a ce ƙarya nake yi sai ya ce ai ya rage ma ai ya rage ma bai fada duka ba to al-ihsanu shine hadarto da ubangiji lokacin da kake ibada ba wai komai ka taba kace Allah bane cewa akwai wani taki da za a zama Allah ko mutum ya zama shine Allah wannan ba daidai bane hal jazaul ihsani illa al-ihsan Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban da wadanne ni'imomi ne na ubangijin kuke karyatawa insha Allah a sati mai zuwa zamu ji wasu aljannatayya din guda biyu da yace wa min dunihima jannatan da bambance bambancen da ke tsakanin waɗancan aljannatayya waɗannan da muka ji ne yau da waɗanda za mu ji su a sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amin dan uwan mu muhammad labbo ke malami ne a jami'ar mai Sokoto wanda yanzu muna tare da shi a jami'ar Katsina ta musulunci malami ne da yana da kokari kwarai da gaske waɗanda suke yan galadanci a nan Kano sun san shi tunda mai himma kwarai da gaske kuma yana da rubuce-rubuce masu kyau masu ban kai daga cikin abin da ya fice da shi akwai littafinsa da ya yi a kan shi'a da aƙidojinta wannan littafin babu shakka littafi ne wanda yake mai daraja kwarai da gaske mai kima ni na karanta littafin ce na karanta wani bangare na littafin yana da ban sha'awa kwarai da gaske da Hausa ya yi shi don fito da bacin aƙidun shi'a ina jin farkon yin littafin mu'assasatu ahlul baiti ta Sokoto ta su Sheikh Mansur Ibrahim sun buga wajen 8,000 sai da ya kare yan shi'a sun ji ciwon littafin kwarai da gaske saboda ya fallasa abinda ba sa so a faɗa ya faɗi miyagun aƙidunsu kuma cikin uslubi wanda kowa zai iya karantawa ya gane don da su akwai taqiyya ana ɓaɓɓoyewa to shi ya fasa ƙwan kuma ƙwan mai ɗoyi to wannan littafi bayan ya ƙare mu kanmu markazul Imam al-Bukhari mun so mu sake buga shi saboda ganin amfaninsa to wasu ƴan uwa a Katsina sai suka riga mu har suka buga kofi 3,000 wanda daga ciki ne na gaya musu a nan Kano babu shine suka aiko da kofi 300 ne ina tsammani suka aiko shi gurin Malam Ali mai bidiyo gaskiya littafin yana da kima in akwai ma wanda zai ƙara taimakawa mu sake buga shi a sake yada shi irin yadda shi wannan bakar aƙida ta shigo mana gadan-gadan ya kamata muwa mu tashi mutun kare ta gadan-gadan kada mu yi sako-sako babu gatan da zamu nuna wa wannan addinin irin mu yi fafutukar kare shi ta hanyar bayani babu wanda muke daga wa kara ko sanda bayani ne namu shi yasa aka tsane mu saboda muna da abun fada babu buƙatar mu yi fada muna da abin da zamu fada ai in kaga mutum yana cewa a tashi kasuwar to hajarsa ba ta samun ciniki amma mu da muka kasa ana ta zuwa ana tayawa ana saya masu a tashi kasuwar bayani dai ba za mu daina ba bayani dai wannan bayani da ake tun kafuwar waɗannan aƙidu aƙida shi a ta fi kowace daɗewa duk da cewa saboda muninta don tana ɗauke da sinadarin kashe kanta shi yasa ta ƙi yaɗuwa ya zamana ta ƙi yawa a duniya amma ita fi kowace aƙida daɗewa wannan ash'ariyanci da sufanci da waye ai duk bayanta suka zo amma ka ga duk sun samu shiga sun yi kwanto gurare daban-daban amma ita banda Iran ina ma ne take da wani abin a zo a gani shi yasa in ba da ƙarfi ba su yi amfani da ƙarfi ko su yi amfani da kuɗi aƙida ba za ta samu shiga ba a azumi na yi magana a cikin bayanin da nake yi nayi maganar daular Ubaidiyya da irin kashe-kashen da ta yi, wannan kuma wani abu ne ya rubuce a cikin littafi. Sai suka fara yi min test in daina faɗa, ka duba irin wannan tsaurin hali, wai ka daina faɗa. A'a, bayan dawowa ta gida ran sallah wani test ya mun, duk fa mun mallaki kasar ɗin da kake faɗar wannan abubuwan, kana cewa ƴan Shi'a sun kashe malamai. To in baka daina faɗa ba, kai ma za su zama makomar ka haka, har da barazana irin wannan. A'a, bar su yi. Wannan ai shi yana ƙara cewa haka muke, kuma dan me zai damu in na farko abinda na gaya ma wani daga cikinsu, dan dan ɗan waya muku na buga ma wani daga cikinsu, abinda da muke faɗa ba wai yanzu yake rubuce ba, shekara ɗaruruwa yana nan a rubuce, tun ma kafin a haife ku a haifi iyayenku, kafin ku san wani abu Shi'a suna nan a kundance, a taskake, a rubuce. Tarihi ya tabbatar da su, saboda yanzu kun karbi Shi'a, kuna Shi'a, sai mu daina faɗa, sai mu canza tarihi ko mu tattara tarihi, abinda Suyuɗi ya rubuta, Ibn Kathir ya rubuta, Ibn Jarir al-Tabari, waɗannan manya-manyan malaman, Ibn al-Athir, duk sai mu tattara tarihin su mu ƙona, saboda kun bayyana. A lokacin ne ma za mu tuno su, in da ba ma faɗa za mu ce to faɗa man an gaya mana, ga abubuwan da ake yi, ga abubuwan da kuka faɗa, ga abubuwan da kuka yi. Idan kai kana ga ƙarya ce muke faɗa, tunda mu ma karanta muka, kai ma sai ka zo ka karanta naka, ka ce waɗannan da suka ce kaza ƙarya suke yi mana don ga abin da yake a rubuce, mun hana ka faɗi wannan? Ba wanda muka hana, ba mu hana kowa ya faɗa ba, amma kuma wanda isa kuma shi ya sa mana takunkumi ya ce ba za mu faɗa ba, za mu faɗa abin da muka sani, abin da muka karanta, kuma ba tun yanzu muke faɗa ba, tun kafin ma ku ku kunno da wannan muguwar aƙida, ai muna faɗa, muna faɗar abubuwan da Shi'a suke yi a duniya, duk muna faɗa. Lokacin da ana raka Khomeini, duk mun yi wannan, mun fito mun faɗi aibin da suke ciki tun kafin ma ku bayyana. Yanzu kuma don kun bayyana, sai mu tattara tarihi mu ƙone. Saboda mun ji cewa wasu suna ƙoƙarin wai a zo a zama ɗaya, ma'anar zama ɗaya ba wai kai naka yayi nashi ba, dama ai mu hana kowa yayi nashi ba, babu inda Ahlus Sunna suka je suka yi banga-banga suka ce wani ba zai yi nashi ba, ko suka kai masa hari, mu ake kaiwa hari, mu ake sara, mu ake kisa, haka mu taɓa hana wani ba. In ka ce a zama ɗaya kana nufin kowa yayi nashi, dama mu ayyad a kan wannan aƙidar muke, babu buƙatar sai mun zauna da kai mun tattaunawa. In kuma a'a kana nufin a zama ɗaya, mu kyale mutane su yi ta karɓar wannan muguwar aƙidar, a zagi Sayyidina Abubakar, Umar, Usman, a zagi Nana Aisha, a zagi Hafsa, to ba zai yiwu ba, wannan ɗayar ba za mu taɓa zama ɗaya ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka wannan littafi lokacin da aka yi rikicin Sokoto ya nuna min tasa-tasai da suka dinga yi masa shi wannan malamin. Wasu suna cewa ka ji abin da ya faru ga ɗan mai Shi'a saura kai, ya nuna min tasa-tasai da aka dinga yi masa, to ni ma kuma an mun. Saboda haka muna cikin wannan artabu, kuma ba za a daina ba. Haka duniyar take, tun lokacin da Allah ya kafa wannan duniyar, haka ake ta gwagwarmaya. Annabi Adam tun yana cikin aljanna suka fara gwagwarmaya da Iblis, shugaban shaidanu. Aka rankayo aka zo ƙasa, an daina duk annabawan nan, ai jagorancin da suka yi kenan. To a yau sai mu tattara abubuwa mu aje, mu ce ai ayi shiru, kowa ya zama. An ce an sayi fili a gidan rediyo, a ina jin ko pyramid ne aka ce, ko ina jin wai za su zauna, a zauna da sunna da ɗariƙa da sufanci, a tattauna a zama ɗaya. Mu da mun ba mu kai wa kowa hari ba, bare ya ce yanzu yana so ya zauna da mu, mu daina kai masa hari. Amma idan yana nufin a maganar aqidar mu daina bayanin aqidar mu, mu daina bayanin mummunar aqidar da ta saba wa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abun ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Allah madaukakin sarki ya samu dace, yayi mana gamdakatar tambayoyi, sai ayi hakuri ba za su samu shiga ba, lokaci ya tafi. Nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam.